أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ‘Yan uwan musulmi muna muku sallama ta musulunci kuma muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta’ala wanda ya halice mu ya ba mu lafiya ya wadatar da mu ya ba mu ikon sake haɗuwa da ku a cikin wannan darussa namu masu tarin albarka. Muna fatan Allah tsarkakakken sarki maɗaukaki da ya ƙara amfanar da mu cikin wannan darussa ya ba mu kuma ikon aikata su da cin nasara insha Allah. Yau muna cikin darasi na 27. Darasi na 26 wanda ya wuce mun yi bayanin wane ne Allahn nan namu a cikin Alƙur'ani, inda muka kawo misalsalai daga cikin Alƙur'ani mai tsarki. Mun yi bayanin cewa Allah maɗaukakin sarki bai da abokin tarayya cikin hukuncin shi, hakanan bai da abokin tarayya cikin halittar shi yin halitta. Allah bai da abokin tarayya cikin hukunce-hukuncen shi, hakanan Allah bai da abokin tarayya cikin ceton bayin shi. Wannan mun yi bayanin su cikin darussan da suka wuce, wanda ƙarin bayani don mu ƙara gane Allahn nan namu mai iko wanda babu kamar shi. Za mu ƙara kawo wata aya sai mu shiga cikin wannan darasi namu na 27, inda muke son mu karanci menene bambanci bayanin da Alƙur'ani ya yi game da Allah da kuma bayanin da malamai mailmanta waɗanda suka wuce suka kawo nazarinsu da tunaninsu game da Allah subhanahu wa ta’ala. Ayat da za mu karanta a yanzu ita ce inda Allah yake cewa, Bismillahir Rahmanir Rahim, ya ayyuhan nasu, antumul fuqara'a ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah yana cewa a cikin wannan aya, ya ku mutane, ku sani cewa ku masu buƙata ne zuwa ga Allah. Wannan kuma mutane kowa yana ihsasin cewa yana bukata. Mun taɓa kawo wani misali da daɗewa, inda muka ce akwai wasu mutane wanda in sun shiga cikin jirgin ruwa za ka same su da sun samu ɗan haɗari za su koma ma Allah. Kusan ba wannan lokacin babu wanda za ka samu zuciyar shi ba ta da alaƙa da Allah, saboda mi? Saboda yana neman ceto. Ha shi ne ma wani daga cikin wasu mutane sun zo yake tambayar imam ɗaya daga cikin a'imma na ahlul bait, yake tambayar shi, ka gaya mini wane ne Allah. Yake ba shi misali, ka taɓa shiga cikin ruwa? Ka taɓa samun matsala cikin ruwa kana neman ka halaka? Yace eh. A wannan lokacin zuciyarka da me take da alaƙa? Yace tana da alaƙa da wani wanda shi kaɗai nike zaton shi zai cece ni. Yace to wannan shi ne Allah. Da mun tuncin fil azal Allah ya sa cikin zatinka, kai ne baka sani ba. Saboda haka kenan ɗan Adam a cikin zatin shi ya san akwai Allah. Wannan buƙatuwai tana nuna mu cewa Allah nan namu, Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne mamallakin komai, shi ke da komai, shi ke da iko akan komai, kuma bai buƙatar kowa cikin komai nashi. Mu mutane muke da buƙata zuwa gare shi. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah shi ne mawadaci abin gode ma. Yanzu kamar da muka ce cikin darasinmu bayan mun karanta wannan aya ɗin mai tsarki, muna so mu fahimci menene bambanci kan ilmomi da bayanai wanda muka yi game da mutanen da suka wuce tunaninsu ga Allah da kuma tunanin Alƙur'ani. In ban manta ba, mun kawo tunani na wani wanda ake ce ma Arasto, sannan mun kawo tunani na wani wanda ake ce ma Galile, sannan mun kawo wani tunani na wani wanda ake ce ma Newton. Wannan mutane kusan mun ce suna da mabiyansa su ma. Shi na farko, wato muna nihin Arasto, ya ce akan tunanin cewa Allah kawai ya zo ne ya tar da duniya, daman a halice take, shi kawai yana motsa ta ne, yana ta yadda al'amuranta ne. Bayan shi ƙarni na tahiya kenan, yana kusantowa zuwa ƙarnin mu yanzu, sai aka samu shi Galile yana tahiya akan cewa a'a, Allah ya yi halitta, amma abin da ya halitta ita ce wannan ƙwayar zarra ɗin nan. Amma bayan wannan bai da alaƙa da komi, daga nan ne ƙwayar zarra duniya ta haɗu da kanta. Da aka sassabto, aka ƙara kusantowa zuwa ga zamaninmu kuma, sai aka samu wanda ake ce ma Newton, wanda shi kuma ya tafi akan nazarin cewa duniya Allah ne ya yi ta, komi da komi shi ya yi ta. Amma sai dai matsala, bayan ya ƙare duniya sai ya hita daga sha'aninta, ya bar ta ita kaɗai ke ta yadda lamuranta. Wannan shi ne tunanin waɗanda suka wuce na daga masu tunani waɗanda ba su da alaƙa sam-sam da addini. Kuma mun yi bayanin nazarin jahilai kan cewa su ma sun ta yi akan imani akwai Allah, sai dai sun riƙe alloli daban-daban a matsayin wai su ne masu kusantar da su zuwa ga Allah. To waɗannan duk masu tunanin, in ka zo ka ɗauke su ka gwamaya su kan ayoyi da muka kawo wanda suke bayanin wane ne Allah, bai da abokin tarayya cikin mulkinsa, cikin halittarsa, cikin hukuncinsa, cikin cetonsa, za ka gane cewa akwai bambanci sosai. Saboda mi? Saboda shi Alƙur'ani ya yi bayanin cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi mai rahama ne. Duk lokacin da muke karanta sifofi a cikin Alƙur'ani na Allah, za mu gani abubuwa masu tarin yawa. Allah mai ilimi ne, ya gama komai, mai tausayi ne, mai gafara ne, mai son bayansa ne, wanda rahamarsa ta riga azabarsa. Kafin Allah ya yi tunanin ya yi ma bayan shi azaba, sai da ya yi tunanin ya fara yi ma bayan shi tausayi, ya fara gafarta musu. Allah kuma mai karɓan addu'a ne, har ma yana cewa wani wuri, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah yana cewa ka gaya ma bayina, lalle ni ina kusa da su, ina nan kusa da su, ina karɓan addu'a kuma duk wanda ya roƙe ni. Allah kenan, Allah muke nan wanda muke kiran kawunanmu da ƴan uwanmu zuwa sanin shi, wannan wanda yana kullun tare da mu, yana karɓan addu'o'inmu, yana jin kukanmu. Duk halin da muke ciki, Allah shi ne farkon wanda ya fi kowa sanin halin da muke ciki. Saboda haka ma ya hiso mu mai da kukanmu zuwa gare shi, mu nemi taimako zuwa gare shi. Saɓanin su wa'ancin mutanen, suna ƙoƙarin su sanar da mutane Allah, amma saboda rashin sanin yadda haƙiƙanin Allah yake, wani lokacin ma ana iya cewa suna nisantan mutane da daga Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka nan kenan fiyayyen tunani shi ne tunani na Alƙur'ani wanda Allah ya zo da shi. Alƙur'ani yana da karamomi da dama. Alƙur'ani yana tsarkake ruhi. Alƙur'ani yana wanke zunubai. Karanta shi, har ma wata ruwaya yana cewa ɗaya daga cikin a'imma namu na Ahlul Bait yana cewa babu wanda zai karanta Alƙur'ani sai dai ya tashi da abubuwa kusan biyu: za a wanke shi daga zunubi, kuma zai ƙaru da abin da ke cikin alqur'ani anan in kawo ta gajeren kisa wani bawan Allah ne da shi da dan shi yake ce ma shi mahaifin shi wato dan yake ce ma mahaifin shi ya kai wani ya baba ya nake ganin kana ta karanta alqur'ani amma kun ba ni ganin kana harrace komai daga ciki babu wata aya da nake kana harracewa me yasa haka sai yake cewa kana san in baka jawabi kana san ka fahimci me yasa nake karantawa ban nan ga harracewa yace eh yace to ka dauki wannan buhun ka je ka ebo mun ruwa bayan ka ebo zan baka amsa shine yake ce mishi to yanzu ya zan iya ebo ruwa cikin buhu ka san in na ebo ruwan nan za su zube shine ce mai ba damuwa ka take ebo mana kai kokari cikin kokarinka yace to ba damuwa shi wannan buhu din a cikin shi suke eban gawayi suna amfani da shi yaro yayin sauri wajen ebo ruwa yayin ma zai kawo ka an yake kawo ruwa duk sun zube saboda buhu ne yace ka gani baba na gayi ban iya kawo a cikin wannan buhu din yace ka sake koma mana yaro ya sake komawa yaje ebo ruwa ka an yake kawo suka zube ya ƙara yi so uku ya ƙara yi so hudu so biyar yace baba samsam ba yiwa ba ni iya ebo ruwa cikin wannan yace to ba damuwa yace zanna yanzu cikin wannan ayyukan da kai har so biyar kana taya kana zuwa mi ka fahimta sannan ni yaron ya koma cikin hankalin shi ya kalli buhun yace wannan buhu ba wada ya kasance baki kirin da abun gawayi amma yanzu ya wanke tas yace to wannan shine nake so in koya maka in gwada maka cewa alqur'ani kamar ruwa ne yana wanke duk dattin da ya tarda yace bai da muhimmanci wuri na dole sai na harce qur'ani in na samu haka na ina so amma ba shine muhimmanci wuri na ba wannan da wadda ayyuka na yau na yau da gobe sabo can wurin sabo wancan wurin wannan abubuwan da zuciya ta take dauka da qur'ani ina samu ina wankewa ko da bukatuwa gare ni in Allah nake so in sani cikin darussan mu cikin alqur'ani nake sanin Allah na sannan yaron ya fahimci menene fa'idodin alqur'ani ba wai kawai har da ta alqur'ani ba saboda yaro mafi yawa yara da suke tasowa ana koya musu san har da qur'ani dibi suke wannan shine babban abin da ke da muhimmanci bayan shi babu komai alali wannan shin hida ce dan ka fahimci alqur'ani saboda haka muke jin kunnuwan kawunan mu da kuma al'umman mu cewa alqur'anin nan namu shine fiyayyen littafi wanda yake sanar da mutane wane ne Allah subhanahu wataala shi yasa muka samu in muka kesa suka mai da muka ce Allah yayi bayyana qarara kowa ya gane shi a cikin alqur'anin shi wannan kuma ai wazifa ce da manta Allah aiki ne na Allah daga cikin ayyukan Allah ya sanar da mu ya jawo hankalin mu zuwa gare shi dan in ya bar mu kamar yadda ya sani shi dan zai jaye daiwa daga cikin mu kamar yadda yake cewa alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu shaytan ya dauki alƙawari tare da mu kuma ya sanar da mu duk cikin alqur'ani cewa shi dan maƙiyin mu ne saboda haka ya dauki alƙawari tare da mu kar mu yarda mu bi shaidan duk yana daga cikin alƙawalla akwai fa'idodi da falololi da dama cikin alqur'ani wanda sai mai karantawa kuma mai tadabburi ma'ana mai sa hankali cikin ayoyin da yake karantawa zai gane da dama daga cikin fa'idodin da Allah subhanahu wataala ya bayani akai a cikin alqur'anin sa zamu dakata anan sai kuma darasi na gaba وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين